Sashen Hausa na muryar Amurka kuka kamo kan mitoci 24, 41 da kuma 60. Haka kuma kuna iya kama shirye-shirye namu ta FM a jamhuriyar Niger ta gidajen rediyo amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad, ko kuma dai ku kama shirye-shirye namu koda yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da warhaka. Ibrahim Kalma Si Garba ne da Maryam Dauda da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Ke muku marhaban lali a shirinmu na wannan daren, ranar Talata, 8 ga watan Nuwamba. To, kamar yadda kuka ji, yau fa take ranar babban zabe a Amurka, ranar da Amurkawa ke zaben shugaban kasa da akasarin ƴan majalisun dattawa da wakilai. Za kuma a ji ƙarin bayani kan har-haren da aka kai Zamfara har aka kashe mutane wajen 40. Da kuma wani harin da aka kai jamhuriyar Niger, inda nan ma aka kashe wasu mutanen. Bayan labaran, za ku kira wayarmu ku bayyana ra'ayoyinku kan tasirin siyasar Amurka kan harkokin sauran ƙasashen duniya. Lambar da za ku buga ita ce alamar tambaya 2-2-2-2-5-5. Amma yanzu sai a gyara zama a sha labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Dambin Amurkawa sun nufi rumfunan zaɓe a faɗin ƙasar yau Talata don zaɓen sabo ko sabuwar shugaba a ƙasar, bayan yaƙin neman zaɓe mai tsawo mai cike da taƙaddama kuma tsakanin 'yan takarar jam'iyyar Democrat Hillary Clinton da Donald Trump na jam'iyyar Republican. Ms. Clinton, tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka da ke neman zama mace shugabar ƙasa ta farko a Amurka, ta kaɗawa kanta ƙuri'a a yau a rumfar zaben da ke kusa da unguwar da take a birnin New York, tare da mai gidanta tsohon shugaban ƙasar Amurka Bill Clinton, wanda shi ma ya kaɗa tasa ƙuri'ar. Clinton ta ce, "Ban taɓa jin abin da ya sa ni na saduda ba kamar wannan." Ta ƙara da cewa ta san irin nawayar da ke tattare da irin hakan, kuma mutane da yawa na sa ido su ga sakamakon zaben, muhimmancinsa ga ƙasar Amurka. Ta ƙara da cewa za ta yi iya ƙoƙarinta in har ta samu nasarar lashe zaben. Trump, mai kakkausan lafazi a tajiri mai sai da gidaje kuma, wanda wannan ne karansa na farko a tsayawa takara, shi ma ya kaɗa ƙuri'arsa tare da matarsa Melania a kusa da dogon benen gidansu da ke birnin New York.
Rahotanni daga kafar yaɗa labaran ƙasar Rasha sun ce wani jirgin ruwa na ɗaukar jiragen sama da wasu jiragen ruwa na yaƙi ɗauke da makamai na shirin kai farmaki a birnin Aleppo da ke arewacin ƙasar Siriya da yaƙi ya ɗaiɗaita. Kamfanin dillancin labaran Interfax ya faɗa yau Talata cewa ana shirin kai harin yanzu haka. Rahoton, wanda ya ambaci wata majiya daga ma'aikatar tsaron ƙasar, na cewa jiragen sama daga kan jirgin ruwan Admiral Kurt Zenatsov da wasu jiragen ruwa da ba a tantance su ba za su kai hari a wasu sassan birnin Aleppo, inda 'yan tawaye suka fafata da dakarun gwamnatin Siriya da ƙawayensu daga Rasha tun cikin tsakiyar watan Satumba. Babu dai wani martani da Amurka ta mayar a kan rahoton kamfanin na Interfax, wanda ke zuwa 'yan kwanaki bayan da 'yan tawaye suka kai dakarun Rasha da gwamnatin Siriya ke marawa baya hari a Aleppo daga yammacin birnin. A wata dabara ta rarraba kawunan dakarun gwamnatin masu makaman atilari da suka kewaye gabashin birnin, masu sa ido sun ce dabarar da 'yan tawayen suka yi ta sa an sami ƙarin yawan dakarun gwamnati da suka jikata, yayin da wakilai daga Majalisar Ɗinkin Duniya suka yi Allah wadai da ƙarin mace-macen fararen hula da ake samu.
Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An kama mutane biyar a ƙasar Jamus yau Talata bisa zargin cewa suna ɗaukan mutane don zama mayakan ƙungiyar ISIS. Ministan harkokin shari'a ƙasar, Heiko Maas, ya kira kaman da aka yi a matsayin wani gagarumin cikas ga 'yan ƙungiyar ta'addan da ke Jamus. Hukumomi sun ce mutanen da ake zargi na hannun hukuma yanzu haka, biyo bayan wasu jerin sumame da aka kai a jihohin Lower Saxony da North Rhine-Westphalia. Mutanen na fuskantar zargin kafa ƙungiyar tsagera masu iƙirarin kishin addinin Islama da ke neman jan ra'ayin musulmi su je Siriya don taya 'yan ISIS yaƙi. Masu bincike sun tantance ɗaya daga cikin mutanen da aka kama, wani ɗan shekaru 22 da haihuwa, ɗan ƙasar Iraki wanda ake wa laƙabi da Abu Wala, sun ce shine shugaban ƙungiyar. Rahotanni sun ce sauran mutanen sun hada da wani ɗan ƙasar Turkiya da ɗan ƙasar Jamus da wani mai takardun zama ɗan ƙasa, wato ƙasashe biyu, ƙasar Sabiya da Jamus, sai kuma wani ɗan ƙasar Kamaru.
Shugabar ƙasar Koriya ta Kudu mai Sham Fama Pakyonye ta ce za ta amincewa majalisar dokokin ƙasar ta zaɓi sabon firaminista. Wannan wata babbar jituwar siyasa ce yayin da take ƙoƙarin ƙwato kanta daga tabargazar siyasa a ƙasar. Shugabar ta sanar da wannan ƙudurin yau Talata bayan da ta gana da Chun Sen-kyun, shugaban majalisar Koriya ta Kudu, da 'yan jam'iyyar adawa suka furin jaye ciki. Baya ga amincewa wa majalisar ta zaɓi sabon firaminista, Mrs. Park ta kuma yarda ta bar sabon firaministan ya jagoranci ministocin ƙasar. To, labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, kafin mu je ga labarin zaben Amurka, bari mu je Najeriya don jin ƙarin bayani kan harin nan da aka kai Zamfara, har aka kashe, wato aka kashe wasu mahaƙan ma'adinai wajen 40. Wani shaida ya gaya ma wakilinmu a shiya Sakkwato Murtala Faruk Sanyin na cewa,
to, ka san wurin gina zinari wuri ne da ake tu'annati da maƙudan kuɗi. To, sai wannan 'yan ta'adda suka mamaye masu haƙar zinari gaba ɗaya, dabar da ake gina zinari suka kai masa farmaki, suka buɗe masa wuta. To, aƙalla yanzu an yi lissafin sama da mutum 40, tsakanin da 3 zuwa da 6 aka kashe daga jiya zuwa yanzu. Wasu a rami aka halbe su, wasu a garin Gudu aka halbe su, sai ma daga safiyar da aka ƙara tantance wasu gawawwakin. Kafin haka, ranar Lahadi, sun tare hanyar ɗan gulbi sun yi kidnapping da mutane 4 suna hannunsu. Gwamna da kan shi sa ta waga aka je aka kai diya aka haso Bature, amma mu ba taɓa biyan diya aka haso talaka ba.
Umar Jibo Bukoyum shi ne kwamishinan watsa labarai na jihar ta Zamfara, ya kuma tabbatar da aukuwar lamarin.
To, Malam Murtala, kamar da kan sani, tun lokacin da suka fara irin waɗannan abubuwa a gwamnatin jiha, har gwamnatin tarayya da sauran gwamnatoci sun yi haɗin gwiwa domin su ga za a yi a kawo ƙarshen wannan ta'addanci. Suka ga idan suka kore shanu suka tafi da su, jami'an tsaro sukan bi su su karɗike waɗannan shanu kuma su fafatattake su. To, kuma ya zama wata hanya wadda aka iya kama su. Sai suka fito da salon yanzu suna zuwa suna kama mutane suna garkuwa da su. To, wajen ƙoƙarin su ga cewa ta a za a yi su samu kuɗi ba wai tare da sai sun kore shanu sun tafi ba, shine suka je suka kai ma wannan daba inda ake tonon wannan zinare hari.
Wannan yanki na jihar Zamfara ya daɗe yana fama da matsalar kai hare-hare da satar shanu, wanda a yanzu ya canja salo zuwa satar mutane domin neman kuɗaɗen fansa. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
To, a gaida Murtala, Allah kuma shi kyauta. To, kamar yadda aka ji, yau Amurkawa ke zaben shugaban ƙasa da akasarin 'yan majalisun dattawa da wakilai. Kai tsaye za mu kira abokan aikinmu a wasu, wato da wasu ƙwararru daga sassa daban-daban, don su bayyana mana abubuwan da ke gudana tun bayan fara zaben zuwa yanzu. To, bari mu fara da wakilinmu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar, Sulemumuna Barma, wanda a gurguje zai mana bayanin abubuwan da aka shirya game da zaben na Amurka, da ma labarin wani harin da aka kai a jamhuriyar ta Nijar.
Yawa, Ibrahim Haji Ibrahim, kamar yadda ka bayyana, yanzu haka zancen da ake dimbin jama'a sun hallara a wato cibiyar al'adun gargajiya ta ƙasar Amurka domin raya daren da ake kira wato election night, ma'ana ana zaman jiran ko kuma dakun sakamakon zaɓe, bayan da ake ci gaba yanzu haka da kaɗa ƙuri'a kamar a wasu sassa na wato ƙasar ta Amurka. Kuma kusan dukkan wasu 'yan takarda da ka sani, da 'yan siyasa da 'yan kwarar hula da har ma da wakilan gwamnati da ƙungiyoyin matasa da 'yan jami'a su ne suka hallara a wannan cibiyar al'adun Amurka domin wato raya wannan dare na jiran sakamakon zaɓe.
To Malam Suleiman, idan ka ce raya wannan dare wato ba za su tashi ba har sai sun samu sakamakon zaɓen, sun ji labarin wanda ya ci zaɓen?
Eh, lalle da yake akwai ƴar tazara sosai, akwai tazara tsakanin lokaci na kasar Amurka da kuma yadda abin yake a nan Niger wajen awa 6. To da dama daga cikin waɗanda muka tantauna da su sun kwatanta mana cewa lalle za su ci gaba da rakawa, amma ba wai suna nufin sai sun hantse bane ba. Idan abin ya kai su koma gidajensu ne su ci gaba da kallon yadda abubuwan ke wakana ta akwatin television, to za su yi shi. Amma sun bayyana cewa za su ci gaba da cika dare a nan wato cibiyar al'adun Amurka.
To wani muhimmanci a wannan zaɓe na Amurka ke da shi ga ƙasar jamhuriyar Niger wacce take renon Faransa?
Kasan Amurka na da matukar muhimmanci ga ƙasar Niger. Idan aka yi la'akari da yadda hulɗar diplomasiya take, ƙasar Amurka na tallafa wa Niger a fannoni da dama. Al misali, yanzu a yau za a iya ɗaukar maganar tsaro ɗin nan, kusan lokaci zuwa lokaci za ka ji ƙasar Amurka ta tallafa wa Niger da wasu kayayyakin aiki da horo da dai makamantan abubuwa.
Yawa Suleiman, da ike kai maganar tsaro, me ya faru game da hari a jamhuriyar Niger?
To kamar yadda rahotanni suka zo mana, wasu 'yan bindiga ne a safiyar yau lokacin da ake kokarin sallar asuba suka kai hari a wato garin Bani Bangu, inda wani yanki ne da ke a arewacin jihar Tilaberi mai makwabtaka da ƙasar Mali. Su waɗannan mahara an bayyana cewa sun zo ne a bisa babura, akan babura suka zo kimanin almisali 10 haka a kwatanta da mota guda, kuma sun shigo ne da manyan bindigogi inda suka yi ta ɓarin wuta a kan jami'an tsaro, kuma har ma an bayyana cewa sun yi nasarar kashe jami'an tsaron Niger Guard National kenan kimanin 5, sun kuma jikkata wasu 4, yayin da aka bayyana cewa an halaka su kuma 'yan ta'addan ko kuma mahara kimanin 2.
To Allah ya kiyaye, mun gode Suleiman. Daga Niger bari mu koma nan Amurka, mu je mu birnin Boston mu ji wato bayani daga Malam Garba Suleiman Krako. Muna jin ka Malam Suleiman, me ake ciki?
To a halin yanzu abin da ake ciki a wannan zaɓe shine wato abin mamaki shine a Florida da sauran wannan wuri da ake tattake ƙasa tsakanin Donald Trump da Hillary Clinton, wato zuri'an wannan jinsi na Latino sun fito ƙwansu da ƙwarƙwatansu, kuma ana kyautata zaton suna goyon bayan Hillary Clinton ne. Ba ku saboda wani abu ba, saboda caccakan zuri'arsu da ya dinga yi cewa su ɗinnan wato 'yan ta'adda ne, 'yan ƙwaya ne, 'yan fasakwarun miyagun ƙwayoyi ne da dai sauransu, da kuma 'yan fyaɗe. To wannan abu ya ɓata musu rai ƙwarai matuƙa gaya. Bayan haka kuma ya yi ikirarin cewa sai ya gina katanga, wanda yake wannan katanga zai hana wani sadarwa na yadda za su riƙa samun su surare su shigo cikin Amerika.
To yawa Malam Suleiman,
da safen nan kuma shi Donald Trump da shi da 'yan makarabansa sun je kotu matun ma kafin ma wai a ce an gama ƙuri'a, a ce an ƙirga ya ci ko bai ci ba, ya kai ƙorafinsa a wakot kotun da ke nan Nevada.
To gashi mun samu labari kamar an yi watsi da ƙarar da ya kai ko?
Kotu da ya kai ƙara, an kori ƙaran, an watsi da ƙaran, an ce ba wani tabbacin gaskiyar ƙorafin da yake a kan wannan
zargin da ya nama guɗi. To mun gode Alhaji Suleiman, sai mun sake tuntuɓar ka daga baya. Bari mu je mu birnin New York mu ji ta bakin abokin aikinmu Mahmud Lalo. Mahmud Lalo, me ake ciki a New York?
Ibrahim, sai ce barka da aiki. Yanzu haka ina nan a wani babban titi da ake kira H6 Avenue da yake kan layi na 11. Wannan waje nan ne cibiyar da Hillary Clinton, yar takarar Democrat, ta kafa wato dandalinta, inda a nan ne idan ta samu nasara za ta bayyana farin cikin ta, in kuma ta samu ko kuma ta sha kai za ta fito ta taya wanda ya samu nasara, wato abokin takarta kenan a Donald Trump ta taya shi munna. Yanzu haka wannan wuri ina ga Ibrahim ba sani ba ko masu tsaro suna jina sosai, zaka ji akwai hayaniya, ana ta cunkusu da mutane, ga ƴan jarida ko ina yanka juya ana kokarin shiga wannan cibiya domin a shirya taron yadda za a samu sakamakon zaɓe a daren yau ko zuwa safiyar yau idan Allah ya kai mu, domin a ji wayaye nasara a wannan zaɓe.
To Mahmud, wani zubin kafin ma a ji sakamako a hukumance, zaka ga wato ƴan kamfe sun ji kishin-kishin ɗin abinda yake faruwa, shin daga abubuwan da kake ganin wato daga wato taki-taken ƴan wannan jam'iyya, akwai alamar suna murmushi da fara'a da sauransu?
Wato gaskiya Ibrahim, zai yi wuya yanzu ko kuma ce ya yi wuri a fito a ce ga wata alama da mutum zai gani na cewa ga wanda yake da alamun zai lashe wannan zaɓe, zai yi matuƙar wahala sosai. Abin kawai da na lura shi ne cewa dai a rumfunan zaɓen da na ɗan halatta dai na ga jama'a da yawa suna zuwa su kaɗa ƙuri'unsu, za su fito dai suna murna suna majuna mulale marhabin an kaɗa ƙuri'a, da fatan cewa za a sami wato da fatan za su samu nasara idan nan da wasu awoyi nan gaba kenan zuwa tsakar dare ko kuma waye gari idan an bayyana wato sakamako. Amma gaskiya zai matuƙar wahala, ka ce ga wata alama takamaimai wacce za ta nuna cewa wani ne yake kan gaba.
To Mahmud, da yake New York wato birni ne da ke kunshe da jinsuna iri-iri na jama'a, shin ya abin yake dangane da batun tsaro da halayen mutane?
Wato ko ina Ibrahim, da na shigo da ƙyar na iso wannan wuri da nake maka magana yanzu nan, saboda kowane layi kin ka gani akwai ƴan sanda da karnuka akan dawakai akan motoci suna ta shawagi, ga jirgin helicopter mai sukar angulu yanzu haka in na daga kaina ina jin wasu kila kana jin karasa yana ta shawagi, saboda birni ne wanda yake da cinkoson jama'a da sai an ƙara takatsantsi sosai idan ana so a tabbatar cikakken tsaro a lokacin wannan zaɓe.
To shin ka dan samu wani abu dangane da abin da ya shafi bangaren Trump ko kana kan shirin zuwa?
Wato da yake yanzu na iso na kokarin yanzu je can cibiyar da Trump shi ma ya kafa dandali domin ya tsaya ya saurari yadda zabe zai kaya, anan ne shi ma ake sa ran zai nuna farin cikin sa in ya samu nasara ko kuma yayi bayanin amsa cewa ko ya sha kai, duk da ma cewa dai ya nuna alama cewa ba lalle bane ya hanzarin karbar sakamakon wannan zaɓe da za a bayyana idan bai samu nasara ba.
To Mahmud, mun gode sosai, sai mun sake tuntuɓar ka an jima da mu ji ƙarin bayani. Bari mu dawo daga nan a New York mu kaɗa Florida. Wake yawwa, to Haji Nasiru muna jin ka.
To salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Yawwa, kuna ji na yanzu?
Muna jin ka raɗau.
To masha Allah. To ga nan da garin Gainesville da muke a nan Florida, abubuwan suna tafiya da ba matsala gaskiya na abin nan, kamar yadda na ji suna faɗa game da ƴan sanda da sauransu nan, gaskiya ba mu da irin wannan shawagi na ƴan sanda sosai haka. Daman dai akwai garin makaranta ne a college town ne, saboda haka abubuwan na tafiya gaskiya tsanaki.
To ya fitowar jama'a?
Mutane sun fito tun lokacin da aka yi wannan early voting ɗin nan, mutane sun fito har yanda baka zato, don akwai wuraren da idan ka je ma za ka wuce, gaskiya ina ganin cikin kan Goslo kana iya kusan awa ɗaya kana jiran mutane su fita su shiga inda za su je su yi early voting ɗin.
To shin
yanzu kamar dai kusan a ce fiye da rabin mutane sun yi zaɓe gaskiya da wannan lokacin yanzu abin da sauƙi sosai.
To ya za ka ce ko da yake kamar yadda abokin aikinmu ya bayani ya yi wuri a ce ga wanda ake ganin ya fi samun jama'a ta ɓangaren nan Florida, ya kake ganin al'amarin ne?
To kaga ka san yanzu nan garin Florida kusan ƴan Hispanics wato ƴan waɗanda suka fito da ɓangaren masu magana da harshen Spaniya suna da yawa sosai ga garin da jihar gaba ɗaya. Sannan kuma gaskiya kalamun da shi Donald Trump ya yi lokacin da ya fito takarar nan ya ɓata musu rai sosai, har yanda ba a ciki har ya kasance ma dai gaskiya sun ransu ya ɓaci
to kuma sun fito sosai wajen zaɓe. To mutane na hasashen akan wannan kilan zai yana iya jawo mai hasara wannan zaɓen da za a yi na Florida. Don suna da yawa gaskiya, sannan kuma in kayan masu na ana faɗa kowane wata kusan wanda ka magana da harshen Spaniya sun fi 200 waɗanda suke isa yin zaɓe, sannan suna taya suna rajistar zaɓe.
To Malam Nasiru, shin ko ka ga wani abu mai kama da saba ma ka'idar zaɓe?
A'a, ina babu wannan. Gaskiya babu wani abu da na gani wanda ko kuma in ji daga kafafen yaɗa labaru wanda za a iya cewa an yi ne don na saba ma zaɓe. Gaskiya abubuwan suna tafiya kan tsanaki, in ma ba dai ka san abin da ake yi ba gaskiya ma baka cewa zaɓe ake.
To shin kana ganin akwai wani abun koyi ga 'yan kasashen Afirka musamman Najeriya game da yadda aka gudanar da zaben kamar yadda ka lura da shi a nan Florida?
To gaskiya babban abin koyi da nake gani shine mutane su rika lura da 'yan siyasa, don sunan ba wai ko mutum yana jam'iyya ka, in dai bai yana iya kaggaki a abubuwan da yake so ya kawo ga kasa bai su ma kyau ba. To akasarin mutane gaskiya sai kaga sun bijire mu wannan jam'iyyar tasu, kuma wanda suke ganin yana da dama ko da ba daidai abin da su ne zai yi ba, amma dai abin da dama nashi kamar police nashi suna da dama, to sai kaga sun abin nan sun bijire mu wannan sun koma mishi. To kaga wannan abin koyo ne gare mu, rika tsaya mu natsu mu saurari abin da 'yan siyasa za su yi mana. Wanda in muka ga abubuwan za su kawo mana ci gaba, to wannan sai mu bi wannan ɗan siyasa, amma in muka ga ba su kawo ci gaba ba ana a bijire mishi. Sannan kuma kaga wannan zai ba mu dama mu yi gejin shi ɗan siyasa, in kamar yanzu ce zai yi muku makarantun ne zai yi muku kaza, in lokacin da ya ci ya zo da ya yi kaga ai shekara huɗu na nan zuwa.
To mun gode sosai Haji Nasiru. Daga nan kuma Florida bari mu sake koma Afirka, mu je mu Ghana inda wani ɗan jarida zai mana fashin baki game da wannan zaben na Amurka.
A shakka babu zaben yana da matukar ban sha'awa kwarai da gaske, dalili kasancewar su dukkan 'yan takarar guda biyu sun kafa tarihi. Da farko bari mu duba batun Hillary Clinton. Hillary Clinton ita ce mace ta farko da ta fara fitowa aka fafata da ita, idan ka duba shekarun da Barack Obama suka fafata ita ta zo ta biyu ta haƙura, yau shekaru takwas kenan ta sake fitowa kuma aka sake bata wannan dama, gashi yau da ita ake fafatawa. Kaga wannan abin tarihi ne kwarai da gaske, ƙasa irin ta Amurka da ake ganin babu yadda za a yi mutu ta jagoranci Amurka. To kowa ya yi intifaki cewa lalle inda sai dai wata ƙaddara ta Allah subhanahu wataala, in ta faru ne Hillary Clinton ba za ta yi nasara ba. Kowa nan idan aka ce maduna gaba ɗaya kaɗa ƙuri'a, wato kowa Hillary Clinton zai zaɓa. To idan ka duba kuma shi Donald Trump wani mutum ne wanda yake ba a san shi a harkar siyasar Amurka ba, kwatsam gashi ya zo ya yi galaba ya kasance da shi ake fafatawa. To ya ɗan abin nan ba mutane haushi a dalilin wasu furace-furace da yake yi, musamman yadda yake magana akan Islama da kuma maganar zai wani abin nan katanga, zai gina katanga tsakanin abin nan Amurka da Mexico. To kaga wannan wani al'amari mai abin nan rikitarwa, mutumin da yake za ka yi wani abu don ka hana wasu shiga kuma ka ce su za su ɗauki wannan nan, kaga nan ma rikici ne na siyasa.
To Malam Bawo, kana ganin za a samu canji a hulɗar Amerika da ƙasashen Afirka idan Donald Trump ya lashe zaɓe?
Eto wato magana ta gaskiya, don abin na harkoki da ya shafi ƙasar Afirka kowace jam'iyya ta yi nasara ba za a samu wani canji na azo a gani ba. A kyautar da tun kowaye ko Clinton ce ko kuma shi Trump da ya yi nasara, ina ganin wannan hulɗa da ke tsakanin Amurka da abin zai ci gaba da ɗorewa.
Wani daɗaɗɗen ɗan jarida kenan a ƙasar Ghana mai suna Malam Imrani Abubakar, wanda aka fi sani da Malam Bawa, a hirarsu da abokin aikinmu Baba Yakubu Makeri.
Yanzu kuma sai sharhin murya Amurka, wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Demokradiyya wata hanya ce ta siyasa inda ƙarfin mulki yake a hannun 'yan ƙasa masu kada ƙuri'a. zaben da ke faruwa daga lokaci zuwa lokaci a inda masu zabe yake zabar wakilansu a wajen tafiyar da harkokin gwamnati a matakai daban-daban. A nan Amurka, kusan cikin mutane miliyan 220, miliyan 218,959 su ne suka cancanci yin zabe a wannan shekarar. Duk da dai kaɗan daga cikinsu kusan miliyan 147 ne suka yi rijista domin yin zabe. Wannan zaben ya kasance mai zafi, ba kamar yadda aka saba ba a ƙasar da take da rabe-raben tunani akan kowane daga cikin ɗan takarar da yake wakilta sun ayyana irin abubuwan da za su yi wa al'ummar su cikin shekara huɗu. Duk da ɓacin ran da ake fuskanta, duk ɗan takarar da ƙuri'a ta nuna ya sha kai. Ana sa ran wanda ya faɗi zai yarda da sakamakon zaben, ya koma gefe ya baiwa sabuwar gwamnati waje cikin kwanciyar hankali, domin gwamnati mai barin gado ta miƙa wa mai jiran gado ragamar mulki a ƙasar. Haka ake demokuraɗiyya. Amurka na bin tsarin mulkin tarayya ne, inda masu zaɓe ba sa zaɓar shugaban ƙasa kai tsaye. A maimakon haka, akwai wakilan masu zaɓe waɗanda jam'iyyu da jam'iyyun siyasar da suka yi nasara suke bayarwa a kowace jiha. Kowace jiha tana da yawan lambobin wakilan zaɓe da ake bata bisa ga yawan al'ummar da ke jihar. Gaba ɗaya ana kiransu Electoral College a Turance. Waɗannan mutane su ne suke zaɓen shugaban ƙasar Amurka da mataimakinsa a hukumance. Wannan shi yasa ɗan takara zai iya samun ƙuri'u masu yawan gaske na gama gari, amma kuma sai a ga ya faɗi zaɓe. Wannan wani misalin abin da ya taɓa faruwa ne a shekara ta 2000, inda a jihar Florida wacce take da wakilan zaɓe 25 sai yiwuwar samun nasara ta yi ƙaranci, sai da aka ba da umarnin sake ƙirgan ƙuri'un. Saboda injinin da ke ƙirga ƙuri'un ba sa iya karanta wasu daga cikin ƙuri'un sai suka nuna ƙuri'un ba su da kyau. Saboda haka aka fara ƙirga ƙuri'un da hannu. A ƙarshe aka kai maganar ga babban kotun ƙoli ta Amurka, inda kotun ta yanke hukuncin tsaida ƙidayar. George W. Bush ya yi nasara da ƙuri'u 537, kamar yadda demokuraɗiyyar Amurka take. Abokin hamayyar Bush, wato Algo, kuma ya yarda da sakamakon zaɓe cikin kwanciyar hankali. Kamar yadda demokuraɗiyyar take, haka ma yanayin yadda ake gudanar da zaɓe ke da matsaloli. Amma duk da haka a Amurka masu kada ƙuri'a ke da zaben wanda zai wakilce su a babban mataki na ƙasa. Har yanzu Amurka na nan kamar yadda tsohon shugaban ƙasa Abraham Lincoln ya ce, gwamnatin mutane ta mutane domin mutane, cikin zaben gaskiya da gaskiya har yanzu a hakan take. Sharhin muryar Amurka kenan kuka saurara, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To a gaida Naziru. To sai a mana aikin gafara masu saurari, ba za mu iya wato wannan shiri na sauraron ra'ayinku game da zaben Amurka ba, kamar yadda muka yi alkawari saboda wasu matsalolin da suka fi ƙarfinmu. Yanzu dai ga Maryam Dauda da labarai, amma a taƙaice.
A taƙaice, ɗimbin Amurkawa sun nufi rumfunan zaɓe a faɗin ƙasar yau Talata don zaɓen sabo ko sabuwar shugaba a ƙasar. Bayan yaƙin neman zaɓe mai tsawo mai cike da taƙaddama tsakanin 'yan takarar jam'iyyar Democrat Hillary Clinton da Donald Trump na jam'iyyar Republican. Ms. Clinton, tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka da ke neman zama mace shugabar ƙasa ta farko a Amurka, ta kaɗawa kan ta ƙuri'a a wata rumfar zaɓe da ke kusa da unguwar da take a birnin New York, tare da mai gidanta tsohon shugaban ƙasar Amurka Bill Clinton, wanda shi ma ya kada tasa ƙuri'ai. Clinton ta ce, ban taɓa jan abin da ya sa ni na saduda ba kamar wannan. Ta ƙara da cewa ta san irin nawayar da ke tattare da yin hakan, kuma mutane da yawa na sa ido su ga sakamakon zaɓen, muhimmancinsa ga ƙasar Amurka. Ta kuma ce za ta yi iya ƙoƙarinta in har ta samu nasarar lashe zaɓen. Trump mai kakkausan lafazi, attajiri mai sai da gidaje kuma, wanda wannan ne karansa na farko tsayawa takara, shi ma ya kaɗa ƙuri'arsa tare da matarsa Melania kusa da dogon benen gidansu da ke birnin New York.
To masu saurare, da taƙaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu, sai kuma can da safe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, da Julie Lathis Gresham wacce ta haɗa mana sautin, da injiniyan mu Suleiman Altarwali, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan Washington DC, ke muku fatan alheri sai kuma gobe idan mai duka ya kai mu.